إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، yanzu da nake magana karfe 6 ne saura kusan minti 24 na wayewan garin ranar Lahadi 21 ga watan Dhulqa'ada bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama 441 12 kenan ga watan July shekara ta 2020 daidai wannan lokaci muke gabatar da wani babban darasi mai mahimmanci insha Allah ta'ala wadda na kira shi tushen da'awar sunna a arewar mu ta yau daga littafin babban malami wato uba kuma kaka da wasu mu shine Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah ta'ala ya ji kanshi da rahma saboda tunaninmu wannan karatun zai taimaka wajen warware wasu manya-manyan matsaloli da suka taso. Kamar da kowa ya sani, musulmi a duk duniya wato kenan a buɗaɗɗen wato duniyar da muke ciki suna cikin babban ƙalubale, to musamman kuma musulmin ƙasar nan musamman ma a arewa akwai matsaloli da ƙalubale masu ɗimbin yawa. Da farko dai kaga akwai matsalar rashin tsaro wanda ta daɗe tana damun al'umma, banda kashe-kashe da ya yi yawa a tsakanin al'umma. Kawai wasu mutane kafirai za su tsara hanya. A arewa fa, ƙasar Saddauna, da Malam Abubakar Gumi, wannan ƙasar sai a kama musulmi a fitar da shi daga cikin mota a yanka shi, a ƙwace dukiyar shi, sannan a yi ta ƙirƙiran yaƙe-yaƙe na ba gaira babu dalili a kashe musulmi, a ƙone dukiyoyinsu, a maƙe a bayan cewa wai yaƙi ne saboda rikici na ƙabilanci ko kuma rikici na addini. Banda wannan ga maganan garkuwa da mutane, za a kama mutane a tafi da su daji, daga baya a nemi ƴan uwansu su kawo kuɗaɗe masu ɗimbin yawa. Daga ƙarshen nan kuma ga fitinan ƴan bindiga wanda za su zo su samu ƙauye su buɗe wuta su kashe kowa, su kwashe dukiya, su lalata gonaki da sauran ɓarnace-ɓarnace irin waɗannan. A arewa wannan dai har yanzu akwai makirci na maƙiya waɗanda suke yaudaran mata da yara su sauya musu addini su shigar da su wani sabon addini na daban. Ga satar yara, ‘ya’yanmu ake kwashewa a ɗide su a kai su kudu a sauya musu addini. Waɗanda suka rage a nan, ana koya musu shaye-shaye, ana koya musu zagin shugabanni da cin mutuncin shugabannin. Daga ƙarshe-ƙarshen nan kuma ga fyaɗe da yi yawa duka a cikin al’ummanmu. To, banda duk waɗannan masifu da bala’o’i iri-iri, to, babba daga ciki shi ne kuma rabuwan kan al’umma a arewar. Ba wai tsakanin kafirai da musulmi ba, ko ku a’a, tsakanin ‘yan bid’a da ‘yan sunna ba, su kansu ma ‘yan sunna ɗin sun samu kansu a cikin matsala. Ta yadda za ka tarar da ahlus sunna ne suna suka da zagin junansu, wasu suna fasikantar da wasu, su bid'antar da su, su kafirta su. To, shi ne muke ganin cewa dole ne a samu mafita daga waɗannan abubuwa. Kuma kamar yadda Hausawa suke cewa, idan duka ya yi yawa to naka akan kare. Ma’ana, matsalolin sun yi yawa a arewa, amma wannan matsalar ta rikici tsakanin ahlus sunna tana buƙatan a fara maganinta. Don haka muke ganin cewa kamata ya yi a koma ga manya, baba ko kaka na ahlus sunna a wannan ƙasar. Muna ganin idan mutane suka saurara ko suka ji irin ɗauki ba daɗi da rikici da aka yi domin kafa sunna ɗin da tabbatar da ita, to wataƙila hankalinsu zai dawo jikinsu, ya sa su ƙara dubawa su ga ta wane wuri ya kamata su riƙe wannan alkhairi ɗin, kada su bari wato alherin ya wargaje ya lalace. Saboda haka sai su dawo su haɗe kansu, su kuma daina buɗe ƙofa domin maƙiyansu. Shi ya sa muka ɗauko wannan littafi, wanda malam ya rubuta wani irin rubutu na musamman, wato na tarihi, wanda ya nuna irin gwagwarmaya da ƙoƙari da aka yi don tabbatar da gaskiya. To, a jiya har mun fara karatun littafin, daidai wata gaɓa da muke ganin cewa abin zai zama alheri daga nan wurin ya isa ya warware matsalar. To, amma sai wasu daga cikin waɗanda suka ji karatun suke ganin cewa da za a karance littafin gaba ɗaya, da zai fi musu amfani. To, wallahu a'lam, ba mu sani ba, mai yiwuwa haka ɗin ya zama alheri. Mu dai abin da muke so mu tabbatar shi ne, wannan wani mataki ne zai iya yiwuwa ya zama alheri, amma muna so mu tabbatar da cewa wasu abubuwa da aka rubuta a cikin littafin abu ne da suka shafi shi malam da kanshi da kuma wanda ya taimaka masa wajen buga littafin. Su suke da haƙƙi akan wannan littafi da family din malam din. Don haka za mu karanta komai da komai insha Allah ta'ala, sai dai muna so mu ba da uzuri akan cewa sunayen garuruwa da wurare da sunayen wasu mutane da ma wani yare da aka yi na fillanci, wataƙila zai zama da wahala mu iya karanta su daidai, sai a mana uzurin haka. Sannan kuma waɗanda aka kawo sunayensu a cikin littafin, da iya yiwuwa wani ya ji ba daɗi ko danginsu ko ƴan uwa su ji ba daɗi, amma dai muna da yaƙinin cewa shi malam bai rubuta wannan don cin mutuncin kowa ba, bai rubuta shi domin ya wulaƙanta kowa ba, kuma ba shi da dalilin da zai sa a ce ya ƙirƙiri ƙarya. Amma dai mun tabbatar da cewa ya yi wannan ne don ba da nashi gudunmawa ya nuna ga yadda al'amura suka gudana a wancan lokaci, domin na baya su samu alheri. Sannin kanku ne jama'a, yawancin mutanenmu na arewa ba safai suka damu da karatu ba, har rubutun da za a rubuta da Hausansu ma bai dame su ba, sun fi sha'awan saurare. To shi sa muke gani insha Allah ta'ala wannan abin zai taimaka. Don haka za mu fara, amma ina ganin har yanzu dai za mu yi haƙuri mu dakatar da fara karatun nan daga farkon, ko kuma bari mu gani, wallahu a'lam. Allah ya taimake mu. A bangon littafin na farko, Sheikh Abubakar Mahmud Gumi tare da Ismail Abubakar Tsiga Manufata. Godiya daga masu fassara. Bismillahir Rahmanir Rahim. Muna godiya ga Ubangiji Allah saboda damar da ya bamu muka kammala aikin fassara wannan littafi daga Turanci zuwa harshen Hausa. Aikin fassarar ya ɗauki lokaci mai tsawo saboda dalilai daban-daban, amma muna fata wannan jinkirin zai kasance mai amfani dangane da manufar littafin. Haka kuma muna yabawa Alhaji Abba Musa Rimi, tsohon gwamnan jihar Kaduna, saboda ƙarfafa mana gwiwa da ya yi, domin ganin an kammala aikin fassarar tare kuma da taimakon kuɗi da ya bayar wajen buga wannan littafin, wadda ƙungiyar yaɗa addinin Musulunci wadda ke a babban masallaci na ƙasa Abuja suka ƙaddamar. Haka kuma muna yaba masa akan dukkan taimakon da ya bayar wajen gwagwarmayar da aka yi lokacin da littafin ya fara fitowa bayan rasuwar malam. Shi ma Malam Yusuf Sambo, shugaban kwamitin malamai na Jama'atul Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna, ya taimaka ainun ta wannan fannin, kuma muna yaba masa. Har ila yau muna godiya ga Alhaji Muhammad Abubakar, tsohon shugaban kwalejin fasaha ta jihar Jigawa, da Farfesa Abdalla Uba Adamu na Jami'ar Bayero ta Kano, tare da Farfesa Awol Hamisu Yadudu, tsohon muƙaddashin mataimakin shugaban Jami'ar Bayero ta Kano, saboda gudunmawar da suka bamu. Muna kuma yabawa da taimakon da muka samu daga kwamitin raya bincike-bincike na Jami'ar Bayero ta Kano. Sannan kuma muna isar da godiya ta musamman ga Dr. Garba ɗan Tsoho Zaria, malami a sashen koyar da la'a da harshen Larabci, da Farfesa Mu'adu Sani Zaria na sashen harsunan Najeriya a Jami'ar Bayero ta Kano, waɗanda duka suka duba fassarar littafin baki ɗaya, suka kuma ba mu shawarwarin da suka kamata. Daga ƙarshe muna yabawa matuƙa da dukkan ɗawainiyar da iyalan marigayi Sheikh Abubakar Gumi suka sha dangane da wannan littafin. Allah ya saka wa kowa da alherinsa. Amin. Dr. Ismail Abubakar Tsiga da Alhaji da Ahmadu Magaji a Kano suka yi wannan rubutu a cikin watan Maris shekara ta 2002. Sai godiya. Kamar wannan abugu na farko kenan. Bismillahir Rahmanir Rahim. Mutane da yawa sun bayar da gudunmawa wajen samun nasarar rubuta wannan littafi fiye da waɗanda zan iya kawo sunayensu a nan. Tsawon lokacin da aka ɗauka da kuma irin halin da aka rubuta littafin sun sanya da wuya in iya bayyana dukkan irin taimakon da na samu ɗaiɗai da ɗaiɗai. Amma kuma ya zame mani tilas in bayyana waɗansu sunayen kaɗan saboda taimako na musamman da suka bayar. Da farko ina godewa Alhaji Sa'ad Ibrahim Gidado da iyalinsa a Kaduna. Taimakon da Alhaji Sa'ad ya bayar ya kasance mafi mahimmanci wajen fara yin aikin. Haka kuma ya ci gaba da taimakawa har zuwa lokacin da aka kammala komai. Haka shi ma kamfanin da ya buga littafin wato Spectrum Books Limited ya ba da taimako da ƙara ƙarfafa mini gwiwa, wanda saboda haka nake gode masa ƙwarai. A lokacin da nake yin bincike don neman ƙarin waɗansu bayanai, na samu taimako daga wajen waɗannan 'yan uwa, Farfesa Alina Ibi Suwaid da Dr. Awwal Abubakar da Malam Awwal Anwar da Malam Habibu Sani Babura da Farfesa Muhammad Sani Zaharaddin da Alhaji Muhammad Ahmad Sanusi Gumbi da Alhaji Shehu Shanunu da Alhaji Shu'aibu Lili, su ma ma'aikatan Arewa House, wato wurin adana kayan tarihi wanda ke tsohon gidan Sardauna, tare da ma'aikatan hukumar adana kayan tarihi na ƙasa da ke Kaduna, su ma sun taimaka gaya. Sannan kuma ina godiya ga Alhaji MB Umar, tsohon daraktan hukumar kyautata al'adu da fasaha ta jihar Kaduna, saboda irin taimakon da ya bayar shi da kansa tare kuma da na hukumarsa. Hakan nan kuma wajibi ne in miƙa godiyata ga masu masauki na waɗanda suka taimake ni da wurin da zan ɓoye don in yi rubutu a lokuta daban-daban. Waɗannan kuwa su ne Muhammad Umar Danja da Jibril Ibrahim Zarewa da Tijjani Yusuf Bakori. Ina kuma miƙa godiyata ga sauran abokanaina saboda gudunmawar da suka bani ta hanyoyi iri daban-daban. Alhaji Abashi Abdullahi da Alhaji Abdu Adamu Barde da Dr. Abubakar Adamu Rashid da Malam Ahmad Magaji da Alhaji Bala Hassan da Malam Gide Sule da Malam Isiyaku Idris Kurfi da Alhaji Lawal Gide Malumfashi da Malam Mustafa Muhammad Inuwa da Dr. Sa'idu Babura Ahmad da Malam Umar Isa Galadinci. Su kuwa Alhaji Ali da Abdulkadir da Malam Murtala da Malam Salisu da Sani Mani da kuma Zubairu ma'aikata ne a gidan Malam, waɗanda taimakonsu baya misaltuwa. Ina kuma gode ma dukkan masu aikin kwamfuta waɗanda suka taimaka wajen shirye-shiryen buga littafin. Ina miƙa godiyata ta musamman ga iyalina waɗanda suka yi haƙuri da yawan tafiye-tafiyen da na yi ta yi wajen aikin littafin. Hakika sun jure, haka ina godiya da haƙurin da suka yi da kuma ƙarfin gwiwa da suka bani. Allah ya saka wa kowa da alherinsa, amin. Daga ƙarshe, na mai isar da keɓantacciyar godiya ga Sheikh Abubakar Mahmud Gumi saboda damar da ya bani ta rubuta wannan littafi. Rubuta wannan littafi ya kasance wani aiki wadda ban taɓa samun kamarsa ba a rayuwata, kuma ya canza mini tunani dangane da abubuwa masu yawan gaske. Har abada ba zan guce ba, ina mai godiya ga malam saboda wannan dama da na samu. Ina murna matuƙa yadda malam ya sami lokaci shi da kansa ya karanta kowane babi na littafin a lokacin da ake rubuta shi. Wannan ya bani damar yin dukkan wasu gyare-gyaren da suka kamata, tare da tabbatar da cewa abin da aka rubuta ya yi daidai da ainihin abin da ya faɗa. Ina so in sadaukar da ƙoƙari na wajen wannan aiki domin tunawa da abokina marigayi Muhammad Amin Lawal Shargalle, wanda Allah ya bashi tsawon rai ya zuwa lokacin da aka yi littafin, to kuwa da ya bayar da dukkan abin da ya mallaka domin ganin an samu nasararsa. Wannan rubutun Ismail Abubakar Tsiga Katsina a watan Agusta shekara ta 1992, wato kaman wata ɗaya kenan kafin rasuwar malam Abubakar Mahmud Gumi, Allah ta'ala ya ji ƙanshi da rahama. Jama'a, waɗannan su ne kama a ce gabatarwa ko mu ce shimfiɗa a kan wannan littafi. Kamar yadda na faɗa, manufarmu wajen karanta wannan littafi kawai shi ne isar da saƙon ko taimakawa wajen jama'anmu, musamman masu tasowa waɗanda suke da'awar sunna, su ji wasu abubuwa da suka faru kafin har a kai ga kafa wannan babban ainihin wato al'amari na rayuwar sunna a wannan ƙasar. Kamar yadda masu tarihi suke cewa, tun bayan wucewan Shehu Ɗanfodiyo rahimahullahu ta'ala, ba a samu wani malami da ya bayyana ya fito ƙarara a fili wajen ƙoƙarin tabbatar da sunna ba irin Malam Abubakar Mahmud Gumi. Akwai su da yawa malamai, amma wanda suka shahara suka fito fili ba a samu irinsa ba. Saboda haka, kusan dukkan wani mai da'awar sunna a yau yana komawa ne zuwa ga malam. Shi yasa muke ganin idan da mutane za su yi haƙuri su karanta wannan littafin, su ga irin wahalhalu da ɗauki ba daɗi da faɗi tashi da aka yi, to da watakila za su rage kalmomi da munanan maganganu da suke faɗa wa junansu. Allah ya haɗa kan ahli sunna gaba ɗaya, sannan ya haɗa kan dukkan musulmi a arewa da Najeriya da duniya baki ɗaya. Wannan shine gabatarwa darasin farko akan abin da na kira tushen da'awar sunna a arewar mu ta yau, daga littafin manufata na Sheikh Abubakar Mahmud Gumi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala.